haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau 5 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza da kanin labarai.
To Aisha, alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis. Sannan kuma shugaban kasar China Xi Jinping ya daga kai ziyararsa kasar China da aka shirya a wata mai zuwa. Sai kuma fafatakar neman tsayawa takarar shugabanci Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ya ragu zuwa manyan 'yan takara biyu bayan zaben Super Tuesday.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan majalisar tarayyar Najeriya sun janye batun dakatar da zama a majalisa.
Magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma.
To bayan haka za ku ji yadda jami'an sojin saman Najeriya suka kai hari kan maboyar 'yan bindiga da suka hallaka rayukan mutane sama da 50 a 'yan kwanakin baya.
Dukansu kuma sun dauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din, kuma sun cimma waɗannan mutane, kuma mun tabbatar da cewa lallai ba za su zama suna nan ba balle su ce za su.
To haka nan za ku ji irin wairar da ake toyawa a Niger dangane da badakalar da aka bankado a ma'aikatar tsaron ƙasar.
To sai gashi su da kansu sun ce sun yi aringizo da dukiyar jama'a, an yi wanda ƙara dukiyar jama'a, an bar talaka marayi.
To kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Alhamis, Zamu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tsile ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da bincike kan laifukan da dukkan bangarorin suka aikata a yakin Afghanistan. Wata karamar kotu ta hana wannan yunkurin a bara, tana cewa kamata yayi kotun ta mai da hankali kan kararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗannan da ake tuhuma. Ƙasar Amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaki a Afghanistan, kuma bata amince da kotun ta ICC ba. Afghanistan ma ta nuna rashin amincewa, tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yabawa ICC akan kare haƙƙin waɗanda lamarin ya shafa ga Amurka da ta yi bayanin ayyukanta a karon na farko. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya daga kai ziyararsa a ƙasar Japan da aka shirya a wata mai zuwa, yayin da ƙasashen biyu suke mai da hankali akan yaƙi da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95 a cikin ƙasashen sama da 75. A yau Alhamis, jami'an China da Japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta Xi har zuwa wani lokaci a nan gaba. A ƙasar Japan an samu sama da mutane 1,000 da suka kamu da cutar, da yawa daga cikinsu suna daga cikin jirgin ruwan da aka killace shi tsawon makonni tsaye a tashar jirgin ruwan Yokohama. Yayin da kwayar cutar ta isa sauran yankuna na duniya, gwamnatoci na ɗaukar nasu matakin ciki har da rufe makarantu, hana manyan taruka da kuma takaita shigar baki daga wasu ƙasashe. Ƙasar Amurka ta karrama wasu mata 12 daga sansani daban-daban na duniya da lambar yabo ta hazikan mata da ƙasa da ƙasa a jiya Laraba, saboda rawar da suke takawa a fafatakar ƙara haƙƙin ɗan adam, demokradiyya, daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata. Ɗaya daga cikin waɗanda aka karrama ita ce Serugal Saitabe, har ƙabilar Kazak wanda ta fallasa wanzuwar wani sansanin tsara fursunonin musulmai a yankin Zhejiang na ƙasar China. Haziƙan mata 12 da suka samu lambar yabon na wannan shekarar sun haɗa da wata 'yar jarida daga ƙasar Armenia wacce ta jagoranci yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinsi, da wata 'yar jarida a ƙasar Bolivia wanda ke fafatakar ƙarfafa demokradiyya, da wata mai fafatakar kare haƙƙin tsirarrun musulmai, da wata 'yar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Syria, da kuma wata mai samar da kariya ga mata 'yan gudun hijira daga Yemen.
Labaran duniya kashi na farko kenan kuka saurara. Haziza za ta karanto mana sauran labaran. Amma kafin nan bari mu je ga rahotanmu na farko. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasa ta Najeriya ta bayyana fargabarta akan shigowar cutar coronavirus har ma ta yi tunanin ɗage zamanta. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan ya jagoranci wata tawaga da ta kunshi wasu abokan aikinsa har suka kai ziyarar ganin irin matakan da gwamnati ke ɗauka na samun wurin killace mara lafiya idan ya kamu da cutar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
Tawagar ta yi tattaki ne zuwa babban asibitin gwamnati da ke Gwagwalada, inda suka tara ana aiki hurjanjan na kokarin kammala ginin inda ake sa ran killace duk wani wanda ya kamu da cutar domin kare al'umma. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya nuna bacin rai akan yadda aikin ke gudana.
Isolation center is really not in good shape. It doesn't look ready to receive any patient. We are in an emergency. Even if we don't have people who are affected, we shouldn't just rest on our own.
Anan Ahmed Lawan ne yake korafi cewa ba su ji daɗin yadda aikin wurin ke tafiyar hawainiya ba, ganin cewa cibiyar kula da cututtuka ba ta ɗauki matakin gaggawa ba, duk da cewa har yanzu cutar ba ta riga ta kama kowa a ƙasar ba, idan banda wannan ɗan Italiya da ya shigo da cutar. Sanata Hassan Muhammad Nasiha yana cikin tawagar ga abin da yake cewa.
A hakikanin gaskiya an fara, kuma kullum muna tare da su baccin da cewa a ci gaba da kokartawa. Ga yadda aka fara, muna ganin cewa idan an ci gaba haka, bizin Allah ta'ala za a magana abin.
Kuna sa ido yanda ya kamata akan matakan da ake dauka ko kuma kun gamsu da su?
Wannan ya zama wajibi, ya zama dole, domin ya shafi kowa. Idan baka dauki mataki ba don ka ko don danka ko don al'ummarka, za ta zo ta same ka, ta gama da kai, ta gama da duk wani wanda abin naka. Don haka wannan yaki na kowa da kowa ne, na shugabanni ne mu, na shugabannin kasa ne, na al'ummar kasa ne, na kowa da kowa, domin matsala idan ta zo to kamata a tattaru a ga cewa an yi maganinta.
A bangaren Majalisar Wakilai kuma muhawara ce ta kaure, inda a ƙarshe dai ta amai ta lashe akan batun tafiya hutu saboda bullar cutar, har ma dai ta ce ta janye hutun saboda kodafe da ta samu akan batun. Sadi Soli Jibiya dan Majalisar Wakilai ne ya bayyana hujjar su na janyewar hutun.
Itkanta majalisar da ke kula da tahir al'amura na siyasar China, mutane wajen majalisar mutum 3,000 abu ne ba sa zama, sorry, zaman da suke na kowace shekara ba a yi ba bana. Majalisar Japan tarihi, majalisar Hong Kong tarihi, akwai majalisu da yawa da dama da suka ɗauki wannan matakan tsaro. Majalisar da ke da zartar da hukuncin ƙasar Iran ita ma tarihi.
Sai ku ne masu ƙarfin hali?
Ba magana ƙarfin hali ba ce, magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma. Na tabbata ƙasar Najeriya a halin da ake ciki yanzu hankalinmu buɗe yake, idanunmu buɗe suke, kuma mutanenmu suna aiki. Kin ga abin da ya faru da a Lagos, shi mutumin Italy ɗin nan da ya zo cap ko farka ma ba a yi ba, an tsare shi yanzu yana asibiti, kuma har da aka kawo yanzu Allah bai kaddara cewa an samu ɗan Najeriya da wannan cuta ba. Saboda haka na tabbata mu hukumominmu suna kokari.
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya ba ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed umarnin sakin naira miliyan 620 wadda majalisar ta ware wa cibiyar kula da cututtuka domin a gaggauta ɗaukan matakan daƙile yaduwar cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da sauran labaran duniya. Fafatukar neman tsayawa takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ya ragu zuwa manya 'yan takara biyu bayan zaben Super Tuesday. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont, waɗanda suka bayyana kansu a matsayin 'yan gurguzu waɗanda suka daɗe suna adawa da juna a jam'iyyar. Kuri'un da aka kada a jihohin 14 sun tilasta wa tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg janyewa daga takarar bayan da ya kashe dala miliyan 600 na dukiyarsa a yakin neman zaben, amma ya yi nasara ne kawai a yankin Samoa ta Amurka da ke gabar tekun Pacific da kuma kalilan wakile da ya samu. Bayan doke Bloomberg da aka yi, sai ya goyi bayan Biden da sauri, yana kiran shi abokina kuma jarumin Amurka ne. Biden shi ne babban wanda ya yi nasara a zaben na yankunan bakin teku na ranar Talata na Super Tuesday, inda ya kwace jihohi 10 a cikin mako guda.
Gangamin yakin neman zaben Biden da zai yi kan shugaban Republican Donald Trump a zaben kasa na watan Nuwamba ya kasance kan tangadin rai ne, yayin da ya nuna rashin kokarinsa a zaben kan farko na jam'iyyu uku da aka gabatar a watan February, wanda ke barazanar kawo ƙarshen takararsa ta uku a neman shugabanci da ya shafi shekara 30. Wata kotun tarayya ta yankewa wani mutum daga tsakiyar yammacin jihar Missouri hukuncin ɗaurin kusan shekara 20 a kurkuku saboda shigarsa a cikin abin da yake zaton shirye-shiryen kai hari ne da 'yan kungiyar IS ke shiryawa. Robert Lorenzo Hester ya amsa laifinsa a watan September kan tuhumar na samar da tallafi ga kungiyar ta'adda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, jam'iyyar PNDS mai mulki ta bayyana goyon bayanta ga binciken da aka gudanar domin tantance hanyoyin da aka bi da wasu dubban miliyoyin sefa da suka salwanta a ma'aikatar ta tsaro. Sai dai jam'iyyar ta ce ta gano cewa wasu 'yan kasar na amfani da wannan dama don goga mata kashin kaji. Zargin da 'yan adawa ke ganinsa a matsayin salo ne na irin na wanda ya rasa tudun dafawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da wannan rahoto.
Zazafar mahawarar da ta biyo bayan binciken da ya rutsa da wasu manyan jami'ai da 'yan kasuwa masu alaka da jam'iyyar PNDS tarayya, ita ce ta sa shugabannin jam'iyyar mai mulki gaggauta fitar da sanarwa domin bayyana matsayinsu a hukunce da nufin tsaida ruwan miya. Kamar yadda shugaban matasanta Dawi Ahmed Barangay ke karin bayani.
Matsayin jam'iyyar PNDS tarayya matsayi ne na shugaban kasa. Shugaban kasa shi ne ya ɗauki niyyar yin bincike. Dan saboda ina da masaniya bisa da ana wasu harkoki harantantu a cikin harkar kwangila a ofishin ministan tsaro. A lokacin da ake magana a yau, shi binciken nan da ake yi bai zama na dindindin ba. Zai zama na dindindin a lokacin da an ka ba waɗanda ake zargi dama kawo hujjojinsu bisa da abin da ake zargansu. Lokacin nan ne tahiya za ta ci gaba cikin hanyar da doka ta dauka. Kuma partiyo ya kawo mishi ƙarfin gwiwa da cewa ya ci gaba da yin wannan bincike har ƙarshe mai cikin tabbatar da an yi shi bisa hanyar da doka ta amince a yi.
To sai dai Alhaji Dudu Muhammadu na jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa na cewa idan aka nazarci wannan sanarwa a bayyane ake gane cewa jam'iyyar ta PNDS tarayya ta cire wa kanta zane a kasuwa.
Ai kurji ya riga ya fito ba kare a tsakar kai. Babu zancen lasa. Ai yau jam'iyyar PNDS tarayya bata da abin hudi. Tun muna gaya wa duniya cewa ga ta'asar da ake yi kahin shi iso ka tambaye magana. Ga fa irin ta'asar da ake a kasan nan. Ana sama da fadi da dukiyar jama'a. To sai gashi su da kansu sun ce sun yi aringizo da dukiyar jama'a. An yi wandaka da dukiyar jama'a. An bar talaka marayi.
A baya-bayan nan kungiyar alƙalan shari'a da talauyoyi sun buƙaci gwamnati ta gabatar da wannan batu gaban shari'a don hukunta masu hannu a wannan ta'asa ta ofishin ministan tsaro. To amma jam'iyyar PNDS tarayya a sanarwarta ta ce akwai wata boyayyar manufa a tattare da wannan bukata.
Akwai zarge da mutane suka yi mana na cewa gwamnatinmu da partiyinmu parti ne wanda ke amfani da rashawa, parti ne wanda ke babbakari dukiyar kasa a lokacin na jami'an tsaro su da ke can suna filin daga da 'yan ta'adda suke rasa rayukansu. To lalle parti ya bai da martani da cewa a kiyaye da cewa masu wannan zargi mutane ne wanda sun kasa ba. Har kullum a lokacin duk wata magana ta samu su abin da ke damun su yau ba rashawa ba ce, abin da ke damun su yau ba harkar sojoji suna mutuwa ba ce, abin guda na sun kasa ma gaba shi ne ganin hanyar da za su yi ta hamɓare mu da kujerar da mulkin da Allah ya azama kanta da yarda al'umma ƙasa.
To ko me 'yan adawa ke cewa ne game da wannan zargi? Har ila yau ga kakakin RDR canji.
Ai gwamnatin tarayya tana so bata su ai tafiya zati. Su na tara ne a masu mulkin kasan nan. Kana jin ba za a samu na goma ba? Dama idan ganga ta cika zaki ƙarshen ta haka za mu kai.
Kamar ya kake ni kenan.
Gaskiya ta burme.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Masarar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Inda agogon mu a nan Washington ke cewa karfe 10:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Tusle daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin.
Ubangiji sarkin baiwa. Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A wannan makon za mu tattauna ne akan wannan cuta da ta fito ta addabi al'umma take ta yaduwa kamar wutar daji wato coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. Ganin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda take barazana ga al'umma kasashe muka ga ya dace a ilmantar da al'umman mu akan cutar. To kamar yadda aka saba yau ma na samu zantawa da Dr. Muhammad Ladan inda ya yi mana fashin baki akan nau'in cutar da irin rigakafi da ya kamata a yi da kuma matakai da gwamnatoci da al'umma ya kamata su dauka a halin da ake ciki dai a kasar China kadai mutane sama da 80,409 suka kamu da cutar. An kuma samu sama da mutum 300,000 da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta a China kadai. A biyo ni dan aji tattaunawa mu ci cutar nan saboda yanzu jama'a duk a kidima muke gaba ɗayan mu.
Eh gaskiya ne.
To wace cuta ce wannan coronavirus da aka yi wa lakabi da
wannan coronavirus? Wani irin ƙwayan cuta wanda ake kiran shi virus ne? To wannan yana cikin iyalin kin san akwai wadansu da ake kiransu kamar wadanda aka yi kwanaki shekaru da baya su SARS, su MERS, wadanda ake Middle Eastern Respiratory Syndrome da sauransu. To kamar unguwa ɗaya suke ko gida ɗaya suke, amma wannan ya dan bambanta. To su wadannan ƙwayoyin cututtuka yawanci sukan fito daga dabbobi ne su shiga cikin jama'a. Wanda ake cewa transmission way su fita daga dabbobi su shiga cikin mutane. To shi yasa don suna shiga haka yawanci shi yasa wani lokaci in suka shigo ba mu da wani magani ko kuma wani allurar rigakafi za mu yi amfani da shi.
To dama yanzu zan ce to me asalin wannan cuta domin lassa fever ka san an ce daga beraye ake
daga take. To wannan daga irin kaman tsuntsaye ne da wadansu abubuwa da mutane suke aiki da su. Daga nan su wannan ƙwayar cutar ta so ya shiga cikin jikin ɗan Adam. Yanda ya faro kenan. To da ya faro tunda ba mu da wani kin san yawanci duk muna da abin da ke akwai garkuwa da muke da ita a jikin mu.
A jikin mu baƙaƙe kenan.
Duk wani ɗan Adam yana da wannan. To waɗansu cututtukan nan to jikin mu bai saba da wannan ba. To in ya shiga to wannan sabon abu ne so sai ta illa. To kuma wannan shi kuma abin da ya sa ya bambanta yawanci kamar irin su corona ɗinnan su kin san corona virus ɗin suna akwai kala-kala. Waɗansu kamar irin su kata da sauransu suna waɗansu akwai kamar su haka wanda
kamar alamomin mura.
Alamomin mura, amma wannan abin da ke illan shi ne maimakon kaga mutum na kamar yana mura ko majina na fitowa shi ce na shiga cikin huhun yake shiga can ƙasa. To in ya shiga nan yake illa. Shi yasa duk alamomin nan na ciwon shi yanda abin da ya sa kenan muka samu ake samun wahala da fitar. Amma akwai wani abu yawanci waɗanda suka samu akwai mutane da yawa waɗanda suka samu bai illa da yawa. Amma akwai waɗansu mutane da kuma in ya shiga ya same su yake illa ƙwarai har in kuma kwana yana iya halaka.
Wato za mu ce jiki-jiki ne kenan.
Jiki-jiki ne kin san kuma Allah ya yi mu daban-daban.
Zan ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan misali. Aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana.
To yaya alamomin yaduwarta idan tunda yanzu mun ji cewa cuta ce da take shigewa har ta taba huhu?
To alamominta, alamomin ciwon yawanci za ka ga mutum zazzabi mai tsanani. Muka ga mutum yana zazzabi mai tsanani din nan sannan kuma ya yi ta tari. Sannan kuma ya rinka numfashi sama-sama. To waɗannan su ne mugayen alamansu. To mutum so numfashi sama-sama ɗinnan, to wani lokaci an sama irin na'ura da ke taimakon mutum ya numfashi. To inda aka ga mutum yawanci inda ka kana gani wani alaman da jikinka yana wani abu da baka saba ba, kuma irin su tari, zafin jiki, da kuma kana numfashi wanda ba gane ba, to kai sauri ka je wurin likita. To domin za a duba a tabbatar ba wannan ba ne.
To kamar yadda ka ce akwai mura da su numfashi, akwai fa cututtuka masu alamomi da irin waɗannan kamar masu asma.
Akwai su kamar na asma, ai na asma in kai amfani da abin da ake irin inhaler din nan, in kai amfani da shi to za ka ji sauki, amma nan ko kai amfani da wannan ba za ka ji wani sauki ba.
San ga da likitoci masu kulawa da lafiya.
To ta yaya yake yaduwa? Ta iska ne, ta taba jiki ne, ko ko ta jini ne? Kamar yaya ne alamomin yaduwar wannan cuta?
Ta iska ne mafi yawa, domin in dai kana da wannan ciwon kai tari ko kuma kai atishawa, to shi wannan kinsan kai atishawa kamar akwai ɗansu abu wanda a duturance ana kiran droplets, kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka, kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka, to cikin waɗannan dugon ruwan da ke fita daga bakinka ƙwayan cutar na ciki, to yanda ake yaɗa shi yasa aka ce in dai kana ciwon kada ka kusa da mutum kamar ƙafa shida ma kusa da wani ɗan adam, ko kuma in kana da wannan ciwon shi yasa aka ce in dai kana da wannan ciwon kana tsammani kana da shi ka sa irin abin nan da ke rufe bakin mutum. To in ka rufe wannan zai rage yanda za ka yaɗa wa mutane. To shi kuma yasa aka ce in dai kana da shi yasa masu ilimin kimiyya suka ce to in kana da wannan abin tunda ba mu da maganinsa, abu mafi sauki shi ne to in abin nan wannan ƙwayar ruwan ya fita, in ya je ko ya taɓi wani abu, in ya taɓi wani abu ka taɓa, to shi yasa aka ce kada ka rinka taɓa hancinka da idonka da bakinka, domin ka taɓa wani abu yana da wannan ƙwayar cutar, ka taɓa bakinka ko hanci ko ido, to za ka iya sa ƙwayar a cikin jikinka haka.
To wannan wanda yake nuna alamomi kenan, to ga wanda ba shi da alamomi shi kuma ya zai ya kare kansa?
To wanda bai da alamomi aka ce mafi amfanin abin da ya kamata mai shi ne mu rinka wanke hannunmu sosai, komai ka taɓa kafin kai wani abu ka wanke hannunka, amma ka je ba haya ne ko duk yanda dai aka ji ka je komai ka taɓa ka je kai wanke hannunka, in ka da wanke hannun nan da sabulu kai ka minti sakan kamar 20 ko 25 kana wanke hannunka, wanda za ka ban kin san kamar yanda mutane ke alulan da ake wanke hannu, to za ka haka za ka wanke hannun sosai, za ka wanke ta da sabulu kuma, to in kana haka da kuma kada ka rinka taban idonka da bakinka, to insha Allah in dai kuma Allah ya yi abin nan Allah zai kare mu, zai kare mu,
to Allah ya kare mu. Ka san fa akwai wanke hannu irin namu na gargajiya da in an kawo bako abinci sai an ɗebo ruwa a kwano na musamman an kawo masa na wanke hannu, irin wannan wanke hannun kake nufi?
Dole sai an hada da sabulu hajiya, sai an sa sabulu sosai, ba irin wannan ba, dole a wanke hannun nan sosai.
To Allah Ubangiji ya kare mu.
Amin hajiya.
To akwai kamar nau'ikan abinci da mutum zai ci don ya kara garkuwar jikinsa, ko ko yaya al'amarin yake game da kamuwa da wannan cuta?
To ba wani abu da zaka ci ba, yawanci akwai abubuwan da suke taimakon mutum ya kare jikinsa, ya kara garkuwar jikinsa. To in kana cin waɗannan yana iya taimaka, amma masu yin kiwon nan duk bai hana ka kama cutar ba hajiya.
To abin da ya sauka a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki kenan, muna fata an amfana, kuma muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Ladan, ni ce Aisha Tusuli. Mu kasance cikin koshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tusuli da shirin lafiya uwar jiki. Yan sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Gwani, manajan bulo da Masak, da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, daga jihar Birnin Najeriya. inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas ta yin bada ladan dala miliyan 7 ga duk wanda ya bada labarin inda za a kama shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau da kasar Amurka ta yi. Hakan manuniya ce ta kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda. Fatan mu Allah ya sa wannan matakin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka. Amin. Sai sako daga Alhaji Bello Yusufari, inda ya ce yunkurin kafa ƙungiyoyin tsaro na matasa da wasu jihohin Najeriya suke yi bai dace ba, domin daga ƙarshe matasan su ne za su zama matsalar tsaro a ƙasar. Sakonmu na gaba ya fito daga Bako Umar, shugaban kungiyar matasan ƴan gwagwarmaya reshen jihar Difa a jamhuriyar Niger, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa, a gaskiya cece ku ce akan badakallar batun dubban miliyoyin sifa da suka salwanta a ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger. Samsam bamu ji daɗi ba. Muna kira ga gwamnati da ta yi bincike na kwab da kwab domin gano waɗanda ke da alhaki. Muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin mu. Sai sakon Usman Shitu Mahuta, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna goyen bayan matakin da gwamnatin jihar Kano ta dauka na hana bara ta yara ƙanana almajirai a fadin jihar. Babu shakka wannan mataki yayi daidai, domin kuwa bara ba addini bace, kuma babu abin da take ja mana sai wulakanci da kaskanci. Da fatan sauran gwamnonin arewa za su bi sahun gwamnan jihar Kano wajen hana bara baki daya a fadin arewacin Najeriya. Sannan bayan hana bara, ya kamata a hana masu sayar da magungunan gargajiya da ke yawo da lasifika a kan tituna, domin suna takurawa al'umma. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ali Abdullahi Doran Baga, inda ya ce muna Allah wadai da harin da mayakan Boko Haram suka kai garin Dambuwa na jihar Borno, wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Sannan muna jinjinawa sojojin Najeriya bisa jarumta da suke nunawa a fagen fama. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice. Hadiza, gare ki.
Alkalai a kotu hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da binciken kan laifukan da dukkan ɓangarorin suka aikata a yakin Afghanistan. Wata ƙaramar kotu ta hana wannan yunkurin a bara, tana cewa kamata ya yi kotun ta mai da hankali kan ƙararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗanda ake tuhuma. Ƙasar Amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaƙi a Afghanistan, kuma bata amince da kotun ta ICC ba. Afghanistan ma ta nuna rashin amincewanta, tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken. Shugaban kasar China Xi Jinping ya daga kai ziyararsa kasar Japan da ake shiryawa a wata mai zuwa, yayin da kasashen biyu suke mai da hankali akan yaƙi da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95,000 a cikin kasashe sama da 75. A yau Alhamis, jami'an China da Japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta Xi har zuwa wani lokaci a nan gaba.
Tuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da dare, ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya shirya ya kuma ba da umarni injiniyan mu Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Anan kuma muna fata masu sauraro su mana afuwa bisa rashkasa kawo muku rahoton da muka tallata akan harin da jami'an sojan sama suka kai Kaduna. In Allah ya yarda, za mu kawo muku a shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.